وهو أهل للشكر. اللهم فصلوات الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وكلمة الحق في الغضب والرضا وبه نستعين. ومساء البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة هدوة أولنا مجلسي أولنا فرفاجية أولنا سنتر ميتارن البركة نيندمي تروس إسلامي سنتر muna roƙon Allah madaukakin sarki kamar yadda ya hada mu a wannan majalisi ya hada mu a gidan aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran salihan bayinsa. Yan uwa masu albarka, yau mun yi babban kamu, muna da babban bako. Dai da cewa ba bako bane ba, saboda asali dan Maiduguri ne kuma babarbare ne, amma dai bako ne saboda a wani wajen yake, kuma ya kawo mana ziyara saboda daurin aure na ɗaya daga cikin aminansa. Kamar yadda kusan shekara biyu da suka gabata ya zo nan ya gabatar da darasi, yau ma gashi Allah madaukakin sarki ya sake dawo da shi wannan gari. To dama minna wa ilaina, da haka a bar mana kayanmu. Yan uwa masu albarka, yau muna cikin alkhairi dumu-dumu. Mai baza kafasitin alkur'ani, to ga alkur'ani. An qira'at kake, to ga fannin qira'at. Wanda yake fama da shatibiyya, to ya zo a kakkaɓe masa koren shatibiyya. In kuma durra ce, dama gidanta kenan. Muna tare da Dr. Muhammad Jamil Sadis, wanda yake yayi tattaki takaras ya zo mana ziyara a wannan gari. Dr. Muhammad Jamil Sadis sananne ne a wajen yan uwa, duk mai bibiyar harka ta da'awa a Najeriya ya san da Dr. Jamil. Malami ne, masanin alkur'ani, masanin tafsiri, masanin qira'at digirinsa na farko, da masters ɗinsa, da PhD ɗinsa, duka a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jami'ar musulunci ta Madina ya gama. Mun same shi a can, mun amfana da irin iliminsa da shawarwari da ya bamu a lokacin da muke tare a can, ba ƙaramar taimaka mana ya yi ba a harka ta ilimi da kuma rayuwa ta yau da kullum. Dr. Jamil Deputy Director ne na Financial Operation a American University na Yola, kuma Director ne a Touch Bank. Ba tare da na tsawaita ba, yau ni zan ce ina ɗan cikin damuwa da kuma matsi, saboda a gefe na ga Prof yana zaune, a gefe na ga Dr. Muhammad Jamil Sadis muna tare da shi. Na san dai ko da ko zan dan karkace, ta nan za a sake tun kudo ni in zo in yi seti, ta nan ma za a sake tun kudowa, don haka ni nake cikin alkhairi dumu-dumu. Ba tare da mun dau lokaci ba, za mu bar wa Dr. Jamil fili don ya gabatar da abin da yake tattare da shi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarsa, ya sa albarka a iliminsa. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mai da shi gida lafiya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki Prof da muke tare da shi, Allah ya ƙara masa lafiya, ya ƙara masa budi, ya ƙara masa arziki, ya sa albarka a rayuwarsa da zuriyarsa, ya sa mu gama da duniya lafiya gaba ɗaya. Faltatafadal ya Dr. Majuran Mashkuran.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكا يبود قوديا سنتبتك على الله سبحانه وتعالى ما يكوى ما يكوى واندى يهدامو أولا نقرن نام ما يألبركة نعمكو a wannan gari mai albarka, garin mai duguri, Allah ya kara masa daukaka, ya bashi kariya da al'ummar wannan gari da sauran garuruwan musulmai, duk wata fitina da duk wata damuwa da tashin hankali da bala'i da kunci, Allah ya kara nesanta wannan garin da su da sauran garuruwan mu gaba ɗaya da ƙasar mu gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka wacce ta fi shahara da masallacin Indimi, tare da babban malaminmu Professor Muhammad Alhaji Abubakar da sauran 'yan uwa masu albarka, Dr. Bama da sauran 'yan uwa masu albarka. Wannan cibiya ta shahara da isar da alkhairi a cikin al'umma a tsawon lokaci ko tsawon shekaru masu yawa. Karatun malam da yake gudanarwa a wannan masallaci karatu ne da ya shahara da natsuwa da dattako da tarbiyya da kama hannayen mutane da zukatansu zuwa abinda Allah yake so da shi. Irin wannan karatun fihi falyatanafasi almutanafisun wa fi halaqatihi falyatarabbi almutarabbi'un, anan ne ake tankwashe kafa, anan ne ake zubewa domin akwashi karatu a irin majalisai waɗanda suke koyar da tarbiyya da natsuwa. Kuma ko ba komai da ka kalli malam so ɗaya sai ka ƙara samun summar ji'il basara karratai, ka ƙara yin na biyu, za ka ga kamar natsuwar magana take yi da kanta, wanda idan abu ya cika bayyana sai ka ga yana kamar bayani yake yi. So Allah ya saka malam da alkhairi, Allah ya ƙara ma rayuwa albarka, Allah ya ƙara lafiya. Bayan haka, duk sanda aka ambaci wannan cibiya sai ka turo da babban shehin Qur'ani Sheikh Ja'far Mahmud Adam, Allah ya haskaka makwancinsa ya azurta shi da kusanci da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, Allah kuma ya karbi shahadarsa. Idan za ku iya tunawa, ina jin mun zo nan masallacin a January 2023, bana tuna iya tuna date din, to amma dai ziyara ce mai tarihi, lokacin mun yi nishadi, ina tuna anan ne wani ya mana bayanin yayi kukan soyayya ko ko yana nan ne kyauta ta wuce shi na ma da akwai magajin shi, to kai ma kai kukan soyayya ne a to ya kamata mu canza tambaya, waye ya raya dare saboda soyayya ya kasa bacci? Yawa, sabuwar tambaya da ya kamata. So a takaice, ya ga samarin nan har mun fara ganin audigan haƙorinsu, saboda murmushi an ɗan taɓa musu inda samari akwai son soyayya. To ba soyayyan za mu yi magana a kai ba, karatu ne. Allah ya sa mu dace. A wancan lokacin mun yi alƙawarin cewa duk ran da Allah ya ƙara haɗa mu za mu fi so mu karkatar da akalar karatunmu zuwa Ƙur'ani ne, in za ku tuna ko. to amma ban sanya aka yi kuma dalilin ƙara dawowa ta garin nan ya zama kuma aure kuma again ba to su kaga masu auren nan za su so a dan shafi bayan maganan aure ko din samarin nan da suke ta na'am-na'am din nan yawa su dan ji an san da zuwan su sannan kuma sai mu shiga a bangaren alqur'ani kin saboda haka tattaunawar mu a cikin mintocin da muke da su zamu kasa ta gida biyu minti 15 din farko sai ta zama akan aure da munasabar da ta kawo mu sai kuma sauran mintocin kamar minti 30 da wani abu da biyar kenan kila ko kusa da haka sai mu dan yi nutso a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa in mun yi nutso mu samu babban kifi wanda zai amfana da mu kafin nan muna addu'a aminin mu dan uwa da ya aurar da kannansa guda biyu Allah ya sanya albarka Malam Aliyu kenan da Hajiya Aina da suka yi aure yau kannan aminina Baba Shehu to Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya sanya albarka kamar yadda muka sani aure wata ni'ima ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta tsakanin bayin Allah domin manufofi daban-daban daga cikin manya-manyan manufofin aure shine rayuwar aure tsakanin ma'aurata ta taimake su wajen bin Allah da ɗabbaka dokokinsa da fuskantuwar zukatansu zuwa ga Allah zaka iya cewa min haiful manzur ta wannan bangaren ashe aure wasila ce aure wani tsani ne da zaka taka domin ya kai ka wani birni domin ya kai ka wani gari domin ya kai ka wata gaba wani gari wani birni birnin yardar Allah saboda haka in ka fahimci wannan a matakin farko ko idan ma'aurata suka gane wannan za su gane ashe kasuwar aure ba ci ake a cinye an tashi ba a'a kasuwan aure ana shiga ne domin a samu hajar lahira domin a samu kusantar Allah tun daga nan daga wannan gabar matsalolin aure da yawa suke raguwa saboda idan ka shigo da wannan niyyar cikin gidan aure ko mace ta shigo da wannan niyyar cikin gidan aure to tun daga nan zaka ga an fara samun jituwa saboda idan muka dauki aure a matsayin ibada to kowa zai aje sarransa zai aje abin da yake so zai aje kaza a kallon maslaha a kallon abin da Allah da manzansa suka yi umarni mun fahimta wanda wannan gaba ce mai matukar muhimmanci wacce rasa ta take haifar da babban gidi a cikin rayuwar aure aure akwai hikimomi da yawa a karkashin sa daga cikin manya-manyan hikimomin aure shine kamar yadda muka sani samar da iffa da natsuwa ma'ana taimaka ma juna wajen kamewa daga yin abin da Allah da manzansa suka haramta natsuwar zuci natsuwar jiki kamewar ido daga kallon abin da ya haramta da sauransu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma har wasu daga cikin malaman Qur'ani suke cewa wannan lafazin na litaskunu da Allah ya ambata yana nuna cewa mu rike wannan sosai yana nuna cewa daidai gwargwadon yadda ma'aurata suka iya samar da sakina da natsuwa tsakaninsu daidai gwargwadon cin nasararsu a babin aure tunda Allah ya ce litaskunu ilaiha to wannan gidan da aka hada auren sai ba a samu litaskunu ba balbalin bala'i ke tashi hayaki ke tashi a gidan kullun fada kaga ba a samu litaskunu ba saboda haka kulliya bata biya kudin sabulu ba ballanta lama idan kwalliyar ɗar barna ce san kwalliyar yan barna da bantake ko ba haka ba da muka shigo jirgi ina kallon angurori a gaba na zanna tana tashi na ce za mu je fagarin Allah ya saka da alkhairi tsafta ai da dadi ko aiwa Allah kara albarka saboda haka a samu litaskunu ilaiha kwalliya ta biya kudin sabulu wajen miji ya taimaki matar matar ta taimaki miji saboda haka a samu litaskunu ilaiha daga cikin hikimomin aure kamar yadda muka sani samar da rabita akhawiyya tanagum tanasuk isma'i samar da dinkewar baraka samar da jituwa samar da kusantuwar bangarori daban-daban a cikin al'umma baka tunani da hangen nesa ka gaga wata mata ko wata yar budurwa a anguwarku a Jigawa sai ka ga dan Jigawan nan ya tashi ya tafi ya harba Sokoto ya auro wata wacce bata kai ta anguwan nan tasu ba bata kai ta kyau bakila bata kai ta addini ba bata kai ta ya aka yi ya tsallake wannan sai ka ce shi bai gani ne ga makwabciyarsu matan mutun kabarinsa ko saboda a samar da wannan hikimar na kusanci tsakanin al'umma shi kuma wancan alayin da zai je ya auro yar Sokoto misali ko yar Kebbi ko yar Maiduguri sai kaga shi dan layin shi kuma ya taso ya zo Hausari a Borno ya dauki wata mata shi kuma yana murna ya tsallake kilomita daruruwa ya sha wahala wani yana ce yana ina ni da auren nesa a lambaran fafo amma sai ka gani ya karkare a auren nesa me dalili hikima ilahiya haka Allah ya so domin a kusantar da zukatan mutane da al'umma a samu jituwa tsakaninmu wanda wannan abu ne mai matukar muhimmanci aure sunna ce ta annabawa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ko wa ma arsalna min rasulin mai ayar wa ma arsalna na'am illa waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya domin a tabbatar da cewa annabawan da suka gabata dukkan su an sanya musu azwajan wa dhurriyya ma'ana sun yi sunnar aure kuma sun sunnanta ma al'ummar su wannan sunna lokacin da ake ba manzon rahama su san labarin su sai aka ce fabi hudahu muqtadi kai ka bi tafarkin su ka bi shiriyar su ka bi hanyar su daga cikin waɗannan hanyoyin hanyar sunnar aure da tabbaka ta a cikin rayuwa to kaga wannan yana nuna mana cewa yana da matukar muhimmanci mu kalli rayuwar aure ta mahangar ibada ta mahangar wani aikin annabawa ba kawai mahangar yayi ba ba mahangar yanzu duk ana yi ne ma bari ni ba mahangar lokacin da za a rika rigegeniya kowa yana nuna shi waye a babin aure ba saboda kamar yadda aka umarce ka da sauran ibadoji kamar yadda sauran ibadoji za su kai ka zuwa ga samun yardar Allah to haka idan kai rayuwar aure kyakkyawar rayuwa irin rayuwar da ake so to haka za ka samu yardar Allah abin nufi a nan shi ne babu mamaki wani daga cikinmu jama'a abinda zai sa ya samu yardar Allah kulawa da haƙƙin aure da ya babu mamaki wata mata abinda zai sa ta samu aljanna haƙurinta da mijinta da biyayyar da ta yi masa to ina sallolinta ina hajjinta ina kaza duk sun kai su kai ta amma ba su ne sanadiyar da Allah ya tausaya mata ya ba ta aljanna ba to kaga in ka fahimci wannan za ka gane cewa ashe rayuwar aure wata rayuwa ce da ya kamata mu dauke ta da muhimmanci, kar mu sakaci da ita, kar mu kasa a guye wajen yin abin da Allah da manzonsa suke so. A gurguje yana da matukar muhimmanci mu ambaci abubuwa guda biyu ko ɗaya kafin mu rufe mu shiga asalin karatunmu. Shine daga cikin abin da ya kamata mu ambata, masu aure waɗanda suke shiga aure, rayuwar aure yanzu, ko waɗanda suna cikin rayuwar auren tuntuni dama, mukan ɗanyi sakaci da tunasar da kanmu da wasu abubuwa masu matuƙar mahimmanci waɗanda suke taimaka mana wajen saita rayuwarmu da kyautata zamantakewarmu a rayuwar aure. Daga cikin waɗannan abubuwan shine yana da matuƙar mahimmanci kai namiji a matsayinka na jagoran gidan aure ko da jagoran matarka, kai ƙoƙari kafin kai aure da bayan kai auren matarka abokiyar zamanka ta fahimci manufofinka a rayuwa. Kai ƙoƙari matarka ta fahimci manufarka a rayuwa. Idan matarka ta san manufarka a rayuwa, kai ma ka san manufarta a rayuwa, to wannan zai taimaka wajen matsowar zukatanku kusa-kusa. Sannan zai rage muku shagaltuwa da abin da ba ita ce manufarku ba. Sannan zai rage muku rigima ko rashin fahimta akan abin da kai ba manufarka bake. Idan manufarka ita ce ai gabas, ita kuma manufar matar a yamma, kaga ta ina za a haɗu. To kaga wannan yake nuna cewa yana da matuƙar mahimmanci tun a karan farko ka samo matar da wakenku zai da hutare, ma'ana manufarku za ta iya haɗuwa. Mun fahimta? In na ce manufarku za ta haɗu ba ina nufin wai dole sai kalanka ba. A'a, akwai matar da ba kalarka ba, ba ƙabilarka ba, ba harshenka ba, amma kuma za ku iya haɗuwa akan wasu manufofi, ko za ku iya haɗuwa akan abin da zai ciyar da junanku gaba. To irin wannan matar ita ce ake bukata. Saboda haka kar ka ji nauyin baje kolin manufofinka a rayuwa. Idan manufarka, misali abin da ka fi ɗaukan shi da muhimmanci, yana daraja ta ɗaya a wajenka, ita kuma wannan abin yana daraja ta goma a wajenta, akwai matsala ko ba matsala? Akwai. To amfanin sanin wannan, idan aka riga aka shigo da'irar rayuwar auren, to sai a zo kai da hikimarka da basirarka, ya za a yi kai ta matso da wancan scale of preference ɗin nata daga goma har ya dawo bakwai, ya dawo shida, har ya dawo bakwai, ya dawo biyar, ya dawo hudu, har ku haɗa a ɗaya. Mun fahimta? Haka ke ma idan tare da mijinki manufarki a yi kaza, manufarki a yi kaza, amma shi mijin manufofin da kike da su manya, su suna nan a mataki na 20, kaga akwai babban aiki wanda idan ba a samu fahimtar juna a wannan babin ba, so za a samu manya-manyan matsaloli. Daga cikin abin da ya kamata maza su kula da shi sosai, musamman samari a wannan zamanin a rayuwar aure, shine ka nuna ma matarka da kuke zama ko wanda za ku yi aure cewa kai baka buɗe gidan aure domin ka yi gasa da wani ba. Wannan gabar tana da cikin manya-manyan matsalolin, manya-manyan gaɓoɓi da suke kawo matsala a rayuwar aure. Competition ko gasa, in matarka ta fahimci wannan, to ba za ta rika zuwa tana ce maka wance fa kalli abin da aka yi mata, wane fa ya mata kaza, mijin wance kaza. A'a, ni zan yi rayuwa ne daidai gwargwadon halina, daidai gwargwadon yanayina, daidai gwargwadon abin da na ɗauke shi shine mai muhimmanci. Abin da wane ya ɗauke shi da muhimmanci, shi wane bai damu ya mallaki gida ba, amma ya mallaki ya shiga mota mai numfashi wacce duk in ya shigo anguwansa za a ce wane ya shigo gari, amma ba ruwan shi da ya mallaki gida. Shi kuma wancan prioritinsa abu na farko ya mallaki gida, ko da ko zai ɗan yi wata biyu uku akan babur ɗansa, shekara ɗaya sai daga baya mota ta zo kuma sai a siya, har kowa da manufarsa, kowa da kuma abin da yafi bashi muhimmanci. Saboda haka ma'aurata su fahimci wannan cewa gina rayuwar aure akan hange-hangen juna babban matsala ce. Shi yasa masu hikima a rayuwar aure suke cewa daga cikin manya-manyan abin da suke kawo matsala a rayuwar aure muƙaranar ma'aurata tsakaninsu da wasu ma'aurata. Mace ta rika auna mijinta da wani, shi ma mijin ya rika auna matarsa da wata, to ba yadda za a yi su gafari a rayuwar aurensu. Mun fahimta? Yawwa, saboda haka yana da matuƙar muhimmanci mu kiyaye wannan. Daga cikin abubuwa masu muhimmanci shine gabar da muka ambata a baya, yima rayuwar aure kallon ibada ake yi. Idan ma'aurata suka kalli rayuwar aure a matsayin ibada, shikenan sai a samu jituwa, a samu kusantuwar zukata. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara albarka a cikin rayuwarmu, ya ƙara zaunar da gidajenmu lafiya, ya sanya albarka a cikin iyalanmu da ƴaƴanmu gaba ɗaya, ya ba mu zuri'a ta gari. Asalin abin da na so mu yi magana a kan shi a wannan dare bayan wannan shimfiɗa akan abin da ya shafi Ƙur'ani shine wani juzi'i na ayar Allah subhanahu wa ta'ala. Mun saba yin laccoci masu suna aya ɗaya mai canza rayuwa, to yau ba ma aya ɗaya ba ne, wani ɓangaren aya ne mai canza rayuwa. To amma in ka so dai ka ce aya ɗaya, saboda ba za ka fahimci ayar gaba ɗaya ba, ba za ka fahimci ɓangaren ayan ba sai ka fahimci ayar gaba ɗaya. Wannan juzuki na aya da take tare da mu shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى ينعشوا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سير وجه Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Waɗannan ayoyin guda biyu jama'a suna mana fashin baki tare da bayyana mana haƙiƙanin rayuwar duniya. Rayuwar duniya duk abinda zuciya da ƙwaƙwalwar ɗan adam take so ta sani akan rayuwar duniya Allah ya gama mana bayani. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ domin gobe ko jibi kada wani ya ce ban gane ba. Shi yasa wanda ya halicci duniya yake ma waɗanda ya halitta bayani akan halittarsa, kuma ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Ko wanda ya halicci duniya shi yake maka bayani kai abinda Allah ya halitta, yake ce maka ga halittarsa ta duniya ga yadda take. To kana buƙatar wani sharhi bayan wannan? Mai halittar wanda ya halitta duniya shine yake cewa i'lamu annama, wannan aya ita ce madubin mu ba ta Ali Imran ba. I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Jama'a, ko sarkin garinku ne kaji ya tsaya yana sharhi akan wani abu da wannan uslubin ko shigen shi ya kai maganar sa ka ƙara mata kallo na musamman, ballantana mahaliccin sammai da ƙasai. Ya ambaci abubuwa guda shida a matakin farko waɗanda su ne suke bayyana maka mecece duniya. Ku sani tun a nan bari mu ɗan samu fa’idoji kafin mu ci gaba. In allamu ku sani waye ke ce maka ka sani? Al-Alim, Al-Khabir. Sai ya yi amfani da jumla ko kalmar da take tabbatar da sani ga wanda ya san wannan. Ashe wanda bai fahimci wannan karatun da za a yi ba, jahili ne bai da sani kenan. Hatta walau wasala ila al-mirrikh. Ko da ya kai duniyar wata a wajen kimiyyanci, amma in bai gama gane wannan ba, to har yanzu bai san abin da ya kamata ya sani ba. Sai sa aka yi tafsirin ayar da i'lamu. أنما أداة حصر وقصر وتوكيد وتخصيص كافة ومكفوفة. إن أنما ما أنا إتديبوني أنم بيانا تقبس ديام مكدد أري وأجويا أكارا جويا وأكارا إن ذاك كي fahimtar ƙarshe a kan duniya ita ce dai ita dai la'ibun walahun sai wazinatu. Ba wata ababa ce face la'ibun wasa. Walahun mai shagaltarwa, wazinatun kayan ƙawa. Lafazin da cewa zina ce ado, duk abin da yake zina, in ka ji an ce zina, to so da yawa a harshen Larabci adan da ba a asalin jikin shi yake ba, jikin abin yake ba, gold plated ne, penti ne aka yi ma abin, shi ne cikin sirri a larabci mai zurfi da Allah ya siffanta duniya da zina. Ma'ana kamar bola ce sai aka zo aka rufe ta da zinare. Idan kai excavating ka kwakula farko first layer zinare, kana ƙara zuwa zinare, kana gaba sai ka ga bola. To shi ne ma'anar zina. Amma inda adan asali ne ba za a ce zina ba. Shi yasa Larabawa suke kiran mace wacce ta wadatu daga gayu saboda a canta suke cewa al-ghaniya allati istaghnat bi jamaliha an zina. Wacce ita in tai adan ma sai kaga zaka ce kai ai ba kya bukata ai natural bi. Kai aramoni ko aje wannan kan ma'ana asalin yadda halittar ta take ya ishe ta ba ta bukatar powder ballantana penti penti nan da ake na zamanin nan. Mun fahimta? To kaga sai aka ce zina saboda abu ya zo ne ita adon ko shi adon ya zo ya tarar da jikin ne. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha, kaga ja'alna ita zinan ai ita zo ta tarar da al'arda. Mun fahimta? Saboda haka kamar yadda Allah ya ce wala qad zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha, al-masabih tune suka tarar da as-sama. To a takaice wa zinatu wa tafakhur, kaga la'ibun wa lahun wa zinatu na uku watafakurin wata farfajiya ce da kuke alfahari a cikinta. Kowa ya riƙa cewa aini kaza, aini kaza na kai. Kowa yana alfahari da abin da yake jin yake da shi wanda ya fi na wane. Wata kathurun, wannan shi ne na nawa? Na biyar. Bainakum fil amwali wal aulad, saboda haka na shida. Wata kathurun bainakum fil aulad, asalin maganar ki. Saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sharhi, ya yi bayanin siffofin duniya, ya siffanta ta da abubuwa guda shida. Duk bayan an gama wannan sharhin, sai aka yi maka misali. Ma'ana har yanzu baka gane cewa duniya la'ibun bane, har yanzu baka gane cewa lahawun bane, har yanzu baka gane zinatun bane, har yanzu baka gane tafakurun ba, baka gane takasurun ba. To ka matsali ghaythi na ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu masfarran thumma yakunu hutama. Ka matsali ghaythi sai aka ce ai kwatan kwacin rayuwar duniyar nan kalgai sai ba a ce kalmatar ba sai aka za aka zabi zai me yasa saboda shi al-ghayr shine sunan ruwan da yake zuwa lokacin da ake tsananin bukata bayan lokaci mai tsawo kamar da muka sani larabawa suna da sunayen da suke rada ma ruwa ruwan sama da kake gani kowane yanayi na ruwa yana da sunan sa da aka su ruwan da aka dade ba a same shi ba sai ya zo shine al-ghayr ruwan da aka kosa ana bege ana misin din a same shi sai kwatsam ya zo shine al-ghayr me ke tabbatar da wannan a qur'ani dawa arama wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid kana da al-abdal kana da al-wadil kana da al-wadaq kana da al-ghadaq kana da ya'lul me ya'lul ruwan sama wanda yake zuwa da karfi can sai ya tsaya can sai ya kara dawowa sai ya tsaya can sai ya kara dawowa ya tsaya can sai shine ya'lul ga sanan kana da hattan kana da wasmi wasmi shine ruwan farko na damuna shine wasmi so ga hinan dai sunayen ruwa so a takaice sai Allah ya ce ka matsal ghaytin a'jabal kufara nabatuhu ita rayuwar duniya in kana so ka fahimce ta to kamar ruwan sama ne wanda ya zo lokacin da ake tsananin bukatar sa yana zuwa sai tsirrai suka fito saboda albarkar da aka samu na ruwan sama sai suka fito suka zama masu ban sha'awa masu jan hankalin manomi yana jin daɗi can sun mai hijo fatarahu musfarran dama ruwan ya zo ne na wani lokaci kawai sai kuma ruwa ya tsaya sai ka ga wannan amfanin gonan ya fara lalacewa ya fara bushewa sai ka ga har ya zama karmami da yayi to kamar haka ko fiye da haka haka rayuwar duniya take yana da kyau mu gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abin da zai taimaka mana wajen fahimtar wannan ayar kafin mu je wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur shi ne ka gane wani kallo addini da qur'ani da sunnonin manzara masu sanin suke ma duniya jama'a da yawa gazawarmu wajen fahimtar irin kallon da ya kamata mai ma duniya shi ya sa muke ruduwa da ita kuma yana da kyau mu gane cewa duk sanda ka gaza gane abin da ya kamata ka gane a zuciyarka to duk sharhin da za a yi maka ba lallai ka gane ba sai zuciyar an yi formatting dinta an canza software din da ke cikinta sai ta canza sai ta fahimta wannan shi yasa a Qur'ani Allah yake mana bita ake ta mana bitar bayanai akan duniya domin a canza zubin da ke cikin zuciyarmu na dan faruwa da duniya da irin kallon da muke mata wai ana bada wata kissa ta abin nan shafa labarin shuni na India na kasar India kun san matsafa ne da yawa sai ake cewa wai wata rana ne almara ce ba hakika ba almara mun san almara ko to ban san ya za ake kiran almara da to wannan da barbanci na ce fa a ce fiction I mean now titini to ta so haka din dai tatsuniyar wai wani bera ne wata rana ya haɗu da wani matsafi sai yake ce masa wallahi na gaji da farmakin da maguna da kuliyoyi suke kawo mu sai bokan nan yake to me kake so a yi da sai ya ce ina ma da za a taimake shi a mai da shi kuliya kaga in ya shiga cikin jinsin kuliyoyi yanzu shikenan ya tsira daga a rika tsoratar da shikenan sai bokan nan wai sai ya taimaka sai bera ya koma kulliya. Bayan haka sai tsoron wannan beran da aka mai da shi kulliya sai ya karu kuma yana kulliya. Sai suka kara haduwa da boka har yanzu ina cikin tsoro. Ya ce mai dalili, ya ce wallahi yanzu kuma tsoron da nake ji ina tsoron karnuka ne. Saboda suna cinye kulliyoyi. Me kake so? To a mai da shi kare. Sai aka taimaka aka mai da shi kare. Bayan an mai da shi kare sai suka kara haduwa da boka wasalani ce wallahi har yanzu yana cikin firgici fa. Me yake faruwa? Ya ce ai abin nan kuraye da abin nan zakuna suna ta kawo masa farmaki. To da haka shi ya za a yi a shigar da shi cikin layin kuraye ko zaki. Aka taimake shi aka yi masa. Can bayan ya zama damusa aka mai da shi. Bayan mai da shi damusa sai ya ce to har yanzu dai tsoron nan yana nan. Sai me yasa? Sai ya ce wallahi mafarauta kuma suna kawo mana farmaki. Sai ya ce to yanzu me kake so a yi? Ya ce shi dai ya gane a mai da zuciyar shi, a mai da shi asalin halittarsa ya koma ɗeran nan ya fi masa. Kila ya samu tausayi da rangwame. To sai matsafin nan sai masa nasiha yake cewa ba canza fatar jiki ba ne, ba canza rigar ba ne, ba canza physical appearance ba ne, canza zuciyar ne. Idan zuciyar ta canzu to komai zai canzu. Saboda haka abinda ya sa wa na ka wannan shafa labari shi ne ka gane cewa duk irin sharhin da za a yi maka a kan duniya in ba ka gane tarkacenta ba, ba ka gane shirmanta ba, ba za ka rage ɗambaruwar zuciyarka da ita ba. Mun fahimta? A Ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci rayuwar duniya har a wajaje 115. Wajajen nan da aka ambaci duniya ina mana a taƙaice ne sosai saboda yanayin lokaci. Wajajen nan da aka ambaci rayuwar duniya in ka kalle su kallo mai zurfi sosai za ka iya kasa su zuwa gida uku. Gida uku. Ko dai inda ake nuna cewa ake kyamatar da zukata a kan duniya gabata. Ma'ana mu nisanci duniya, kai hankali da duniya, ka yi kafa-kafa da duniya. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور da sai irin waɗannan ayoyin ilmu annama alhayat ad-dunya ko da irin su man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ko man kana yuridu harsa ad-dunya nazid lahu man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nuti minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib da makamantansu. Wa amma man wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa kafanna wa fa amma man tagha wa athara al hayata ad dunya fa inna al jahima hiya al mawa. Da sauran dai ayoyin da suke nuna aibata ma duniya da aibata ma zuciyar da ta tambaru da fifita san duniya da abin da yake da alaka da ita. Wannan wani yanki ne na ayoyin Qur'ani da suka yi magana 115 din can kashin farko kenan. Kashi na biyu ayoyi ne da suka yi magana akan fifita lahira akan duniya. Kaga wannan yanzu ba a aibata ma duniya kai tsaye ba. Amma ana nuna lahira dai ba tsarar duniya ba ce, ruwa ba tsarar kwando ba ne. Kamar ina misali, walal akhiratu khairun laka min al-ula ko walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila ko da makamantansu. Kaga anan da irin waɗannan ayoyin ana nuna cewa ita dai lahira gaba take ko kusa ko alama ba a kwatanta ta da duniya. Saboda haka mai hankali mai hangen nesa ai gara ya fifita abin da ya taran mana ƙasa ya nemi abin da yafi daraja. Kashi na uku na ayoyin da suke magana akan duniya kuwa sun maida hankali ne wajen nuna cewa kaɗan taɓo can duniya kenan, domin wannan abin da ka taɓo ɗin ya zama maka tsanin da za ka taka ka samu can. Mun fahimta, duk inda ka ji an nuna wani alkhairi a Ƙur'ani da yake da alaƙa da duniya ko kusa ko nesa, to ka gane cewa ana nufin idan an yi amfani da wannan alkhairin ne aka nemi lahira. Amma in ba haka ba, shi wannan alkhairin da ake gani zai riki ɗaya koma nadama da masifa da kuma abin tagumi. Irin waɗannan ayoyin su ne irin su ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ده ما كمان تنسوا ده إرنسوا أرمى ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Duk akwai sharhi mai tsawo akan waɗannan ɓangarori, to amma saboda yanayin lokaci za mu wadatu da ishara kawai. Mu dawo asalin maganar mu ta ilmu anna mal hayatu dunya la'ibun. Idan muka lura za mu ga cewa wannan jumlar Allah subhanahu wa ta'ala a cikinta ya gabatar da la'ibun, sannan aka ambaci lahu. To nan ma akwai fa'ida da Al-Qur'ani ta za ka iya fa'idantuwa da ita, jazakallahu khairan. Kamar yadda muka sani, Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani baya gabatar da wata kalma akan wata kalma sai da hikima. Sai dai mutum ya kasance bai san hikima ba ko bai fahimta ba, amma tabbas akwai. Saboda haka inda ka ji an gabatar da duniya akan lahira akwai dalili, inda ka ji an ambaci lahira kafin duniya akwai dalili, inda ka ji an ambaci dare sannan aka ambaci rana akwai dalili, inda ka ji an ambaci wata sannan rana ko wata aka buga gabatar da rana sannan wata, duka akwai dalili. To nan idan muka lura an gabatar da la'ibun sannan lahu, to kafin ma gabatarwan meye la'ibun meye lahu, a takaice yadda za mu iya fahimta sosai, la'ibun shine duk wasan da mutum zai yi, sawa'un da niyya yayi ko ba da niyya ba, sawa'un da maslaha yayi ko ba maslaha, sawa'un din ya ji daɗi ko ya ɗebe ma kansa kewa ko haka nan, sunan shi la'ib. Amma lahun fa shi ma wasa ne ko shagaltuwa da wani abu lokacin da ba wannan abin ya kamata ka shagaltu da shi ba, shi ne lahu. Gwari-gwari kenan. Saboda haka mutum zai iya, za a iya siffanta shi da mai lahu ne, ko da abin da yake yi asalin daidai ne, amma tunda ya fifita shi akan abin da ya fi shi mahimmanci, sai a ce wannan lahi ne mai lahu ne. Mun fahimta? Saboda haka ba magana ake yi ta haram da halas ba, duk da a matakin farko akwai halas ɗin da haram. Wanda ya shagalta da haramu akan halas, akan abin da Allah ya umarce shi, kaga wannan shi a matakin farko ya yi nisa. A'a, to ba wannan ba. Mutum ya shagalta da halas amma ya bar wani halas ɗin da ya fi wannan muhimmanci, ko kuma ya bar abin da shi ne Allah ya fi so, to dai yana cikin lahu. Shi yasa Allah ya ce alhakum at-takathur. Kaga sai aka yi amfani da kalmar alha, shi ne na allahu, kamar yadda ina jin Imrul Qais da yake cewa fa'alhaituha ko an zita ma'iman mihwali ko fa'alhaituha, alhaisuwa na shagaltar da ita a kasidarsa mashhuriya. Hakanan misalin da muke na cewa ga abin da ya kamata ka yi sai ka kinci sai ka shagalta da wani abu ko da wannan abin alkhairi ne amma akwai cutar da wani ko cutar da kanka to wannan shi ma duk zai shiga cikin lahau. Kuna tuna kissar matar da ta kawo kara wajen Sayyidina Umar take cewa mijinta mutumin arziki ne kullun sallan dare kuma ga shi da a yinin da kullun azumi yake. Umar radiyallahu anhu yace ma dalla da mutumin arziki ai irin wannan shi ake so kaza da sauransu. Sai ta kara maimaitawa amirul mu'minin bawan Allah nan fa kullun dare sallah yake kullun rana azumi yake. Umar ya kara cewa ma dalla da irin wannan mutum kin yi sa'an miji. Sai ta kara cewa amirul mu'minin bawan Allah nan fa kullun dare sallah yake kullun yini azumi yake. Sai ɗaya daga cikin wanda suke zaune sai ya amiral mu'mina ƙara fata kawo na mijinta ya gane karatu sai to tun da ka fahimci matsalarta sai kai mata shari'a sai kai musu hukunci sai ce a zo da mijin. Ya aka zo da mijin a shahid abinda ya sa na tuno da kisar ke da aka zo da mijin ko da mijin ya zo sai matar ta fara sharhi lalurarta sai ta ce ya ayyuhal qadir rashidu arshidu alha ashahid dinki alha khalili an firashi masjidu zahadahu fi madli'i ta'abbudu naharuhu wa layluhu ma yarqudu falastu fi amri nisa'i ahmadu. Ta ce ya kai alqani ka nuna ma wannan mai ibadar hanya bana ka sa shi a hanya kai mai sai ce alha khalili an firashi masjid wannan masoyin nawa kullun gidan shi akan dandumarsa baya kallon gado ana shi kullun qanitun ana al-layli sajidan ne. Sai ta ce dare dai sallah da rana kuma azumi. Sau da haka a dai abinda ya shafi alaƙa tsakanin mace da namiji ko mata da miji to gaskiya ba abin yabo ba ne a wajena. Sai aka kalli miji aka ce to kaji ƙarar da take yi maka kafin nan da aka ce tana ƙaransa sai yake cewa ƙaran me take yi abin shi ne ko abin sha ya yi ƙaranci sai a duk ba wannan ba amma ga ƙaran. Sai shi kuma ya bayani ya ce a yi masa afuwa abinda ya ta masa da hankali har ya sa kullun idansa a kan sujada da sallah shi ne abinda ya sauka a cikin suratul Nahl da as-sab'ul tiwal ma'ana jan hankalin al'umma da narko da ga wanda bai bi Allah ba ko kuma rage ma mutane rayuwa da duniya da shagaltuwa da ita. To sai mai shari'a a lokacin ya ce a'a to ai ka duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mai ya shar'anta ma maza su auri mata hudu wannan yana nuna cewa kowace mace inda za a bata kwana ɗaya to za ta yi tana da kwana uku kafin a ƙara zagayowa wajenta. To tunda haka ne sallarka da azuminka ka rika yin kwana uku duk kana yin su amma kwana na hudu ka bar mata wannan nata ne. Har a ƙarshen kissa Umar radiyallahu anhu ya ce ban san meye zan yaba a kan shi ba a yadda kai saurin gane damuwarta ko kuma yadda kai wannan hukunci mai ban sha'awa ba. Ash-shahid alha khalili lafazin da ta yi amfani da shi alha karatun ma'anan shi ne abinda ya shagaltar da shi yanzu ibada ne amma da yake ya shagaltar da shi akan wata ibadar haƙƙinta to yanzu ta raɗa masa suna da lahau duk da cewa kuma sallah ce. Mun fahimta a ƙur'ani wani lokaci akan ambaci la'ib sannan ambaci lahau wani lokaci akan ambaci lahau sannan ambaci la'ib. Duk inda ka ji an ambaci la'ib kaga kamar nan kenan ko nan la'ibun wa lahau da ƴar uwarta ta suratu Muhammad ko إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم دتا ونم دتا دتا آل عمران تو لعب وله إن كد أن قباتد لعب وله دليلي أنا مغنى لي أكن لاهرة ko abin da yake da alaka da lahira. Saboda haka zukatan masu sauraro yanzu a daidai wannan lokacin suna kyamatar duniya. To tunda suna kyamatar duniya kaga zuciyarsu bata shagalci da duniyar ba kenan. A lokacin babu lahun. To sai aka fara gabatar da la'ib wanda shine yake nan. Din inda an gabatar da lahu sannan aka ce la'ib to da yana nuna ana zargin zukatan masu sauraro da shagaltuwa kenan. To kuma ko a ce ana tunanin zukatan ba za su tasirantu da wa'azin da suke ji ba. Amma abin nan ta wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya sai Allah ya ce mene illa lahun ولائب وان الاخره لهي الحيوان لو كان لم انا ما يسا aka fara gabatar da laib afwan aka fara gabatar da laib me dalili aramon abarno muke ba barin ba mu tatar anta idan kana so ka rika gane sakonnin da ayoyi suke dauke da shi kullum irin waɗannan surorin ka rika sauri kana komawa baya na ayoyi kana komawa siyaki zai dan in bai fada maka kararraba to zai dan haska maka koda da cocila mai bati takwas takwas ne sai ka dan hango ne in ka koma baya Allah yayi magana akan arziki da yadda yake ba da arziki to wannan arzikin na lahira ne ko na duniya to kaga yanzu duniya aka yi magana akai har aka zo aka yi magana akan saukar da ruwan sama da yadda ƙasa take komawa kaza duk wannan duk duniya ce to in aka samu waɗannan arzikin manomi ya samu ruwa me zai faru sai a samu lahau sai a shagaltu da abin da ba shi ya fi kamata a shagaltu da shi ba shi yasa aka ce lahun wala na'am aram mai okay na dauka ka mun fahimta ko network din ne ya zo ko to a takaice wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur duka wannan bayanan da Allah ya guda shida kalmomi guda shida da misalin da aka buga ana so ya kai mu ne zuwa mu gane wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur rayuwar nan ta duniya ba wata aba bace face wani dan jin dadi na takaitaccen lokaci amma mai buƙarwa wanda aka same shi da ilmu din tan ya sani to shi ba zai rudu da duniya ba wanda ya fahimci duniya a hakikaninta ba zai rudu da duniya ba saboda haka sakon da wannan jumlar take dauke da shi bawan Allah wanda zai canza maka yadda kake kallon rayuwa shine karka yadda wani abu da yake cikin duniyan nan ya shagaltar da kai akan asalin abin da aka samar da kai saboda shi ballantana har ya rube ka idan ilimi ne kake da shi wanda shi zai rudar da kai ya sanya maka jin kai ka isa ko wani ne kai to an yi watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ان باك لبارن وند شي تسنديه علمي هلكا سو دهكا شافا مجمن ka ruwa ka koma ga Allah ilimin ka ya zama tsanin da zaka taka ka samu yardar Allah kar ka rubi da ilimin da kake da shi a cikin rayuwar duniya idan mulki ne to wasu fa mulkin ne kulkulun kubura da su ya halaka su alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih ana ta'u Allahu almulk dalilin da yasa yake jin ya isa saboda Allah ya bashi mulki amma me ya faru da shi Qarun dukiya shi kuma dukiyar ce ta zama sanadiyar lalacewarsa shi yasa Qur'ani sai ya ce inna Qaruna kana min qaumi Musa wannan min qaumi din a tunani mai zurfi tana tabbatar da cewa Qaruna mutumin kirki ne da saboda min qaumi Musa da aka ce min qaumi Musa fa'ida ce bayaniya fa baza alai to amma me ya wayi gari da shi da garin Allah ya waye qala inna ma utituhu ala ilmin indi kafin nan fa abin nan bayan nan kai fa karaja ala qaumihi fi zinati kage yanzu Qarun me ya halakar da shi ruduwa da dukiyarsa saboda haka bai fahimci wa malhayatu dunya illa mataruwa Fir'auna shi ma mulki da kasaita shi yasa aka yi musu kudin goro aka ce wa Qarun wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'atum rusuluna bil bayyinati ko fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin فكلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من اغرقنا كذا الله يا تبتر ده irin abin da ya same su na halaka da lalacewa saboda me saboda ruwa da duniya wani kuma kowata abokin zama ne zai rudar da shi a cikin rayuwar duniya miji ko mata wata mata ce za ta rudu da kayan alatin gidan mijinta da daular da take cikin gidan ta sanadiyar wannan sai ta halaka to sai aka baki labarin matar Fir'auna wa daraballahu mathalan lil ladina آمن امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ابن رودوا درائيو الدنيا يناسا متن يرقى جنن كمر باب حساب القول سي ابن لي قداما عشي ان اكتي رودوا درائيو الدنيا ba ana cewa ka rika tuno da manya-manyan mutane wane da wane wai wanda yake da kuɗi bane kamar yadda mai kuɗi mai dukiya zai iya ruduwa da rayuwar duniya talakan da bai da kokobo shi ma zai iya ruduwa da rayuwar duniya mun fahimta mai kuɗin da ya zalunci mutane akan biliyan 10 da talakan da ya yi zalunci akan naira 10 dukkansu sunansu azzalumai mun fahimta dukkansu kuma akwai hisabi a kansu me yasa suka rudu da halin da suke ciki har suka yi zalunci suna ganin kamar duniyar nan za a yi a cinye a cikinta a gama inda kuma ba haka al'amarin yake ba shi yasa masu hikima suke cewa daidai gwargwadon yadda mutum ya yarda akwai hisabi da tsayuwa a gaban Allah daidai gwargwadon yadda zai nisanci zalunci in ka ga mutum yana keta alfarmar dukiyar mutane da haƙƙinsu da mutuncinsu da abinda ba a so a taɓa na mutane to ka gane ko da ya ce ya yarda akwai hisabi to a baki ne bai shiga cikin zuciya in ka ga mutum yana kafa-kafa da haƙƙin mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu to tare da shi akwai wani alheri da Allah yake son shi da shi kuma irin waɗannan mutanen su ne suke tsayuwa a gaban Allah lafiya ba za su zo وقد شتم هذا واكل مال هذا وقذف هذا وكذا كذا اي تكواشيوا daga dukiyoyin sa ana ba mutan daga ayyukan alkhairin sa ana ba mutan duk mutumin da kaga ya sufanta da nau'i na adalci a gidan shi da yin abin da ya kamata da rashin danna haƙin iyalansa to duka mutumin da shi ne zaka buga misali da shi akan bai rudu da rayuwar duniya ba saboda haka mu daina daukar rayuwar ruduwa da rayuwar duniya akan abin da ya shafi dukiya ko mulki dukkan su babi ne na ruduwa da rayuwar duniya amma kuma za su iya shiga cikin rayuwar mu ta yau da kullum saboda haka mu yi kokarin gaske mu yakice shagaltuwa da rayuwar duniya mu fifita neman yardar Allah sannan mu yi amfani da duk wata ni'imar da Allah ya bamu wajen neman yardar Allah idan kai haka to sai ka zama cikin da'irar waɗanda suka yi amfani da lafiyarsu da arzikinsu da iliminsu da duk wata ni'imar da Allah ya musu wajen neman yardar Allah waɗanda su ne ba su rudu da rayuwar duniya ba kuma suka yarda da cewa rayuwa a rayuwar nan za a rayu ne a koma ga Allah kuma Allah ya mana hisabi gaba daya abu na ƙarshe da zan rufe da shi shine ka tuno da addu'ar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wacce yake cewa wala taj'al ad-dunya akbar hammina ko wala mablagha ilmina wannan yana daga cikin dalilan da yake nuna cewa ashe tasirin duniya akan zukata yana da yawa ashe har addu'a ya kamata ka rika yi ya Allah kar ka jarrabi zuciyata da auren duniya da shagaltuwa da ita kamar yadda manzon rama sun sani ya siffanta duniya da cewa inna ad-dunya hulwatun khadira ko wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanadhirun ko fa yanzura kayfa ta'malun fattaqud dunya ko wattaqun an-nisa fa inna awwala fitnata فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء كاغونا حديث يا مكة يا دنقل يا مكة بياني أكمل تيتي دنيا ليد تكفاق اللونها تنادى كلامي سحر تقوق الوامي بذكوتنا نمتا فداك ترك يدكروا إدى دنيا أباب إلا منك كركروا إدى دنيا أباب لا فيرك كركروا إدى دنيا أباب دوشيرك كركروا إدى دنيا أباب ملجنك karka durudu da duniya a babin ƴaƴanka da kake da su karka rudu da duniya da ta ababin matarka da kake da ita ko kuma keke rudu da duniya a babin mijinki da ƴaƴanki Allah muke roko ya azurta mu da yin kafa-kafa da duniya ya kare mu daga rufuwa da duniya ya azurta mu da yin abin da yake so da shi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi
malam kuma yayi dace saboda ya faro da abin da ya shafi harka ta aure da zamantakewar yau da kullum nan kuma yake sake juyo hankulan mu ya karkado shi saboda kada fa iyalai da zuriya da ƴaƴa su mantar da mu saboda rayuwa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya sa duniya ita ce burin mu da hammun mu ba tare da mun dawo lokaci ba abin magana zai koma wajen Prof Muhammad Alhaji Abubakar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi isa albarka a ilmansa isa albarka a rayuwarsa
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما يدى شيء نقوم وقوم وشيء ما لبي يقبات الدى نسيها يفعل ذاكو جاغ الله لكما شيما يقباتر ودقوا دكتور إبراهيم آدم يفعل ذاكو جاغ الله nima zan fara da godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu wannan dama aka gabatar da wannan wa'azi karatu mai kima mai tsada. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu gaba ɗayan mu. Dr. Ibrahim wajen gabatarwa ya faɗi cewa Dr. Jamil Sadis malami ne na Alkur'ani, kuma kun ga karatunsa ya tabbatar da haka. Wannan ma ce a takaice ya yi don ba lokaci. Na san inda ya fadada dukanmu za mu zama mutu 'yan kallo ne, ba mu abin da za mu tsinta. To Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya yawaita mana irinsa. Kuma ilmi mataki-mataki ne, kowane ilmi alkhairi ne, amma babu ilmin da ya kai ilmu Alkur'ani. Tushasa da yawa daga cikin magabata da manya-manyan malamai a ƙarshen rayuwarsu suna nadama, hatta an haka yato daga Ibn Taymiya a ƙarshen rayuwarsu suke cewa sun bata lokacinsu, ba su bai wa Alkur'ani muhimmancin da ya kamata. Ka duba da ilimin Ibn Taymiya, akan aya ɗaya yana karanta tafsiri 100, amma duk da haka yake ta wai a ƙarshen rayuwarsa a ganinsa bai bai wa Alkur'ani lokaci da ya dace. Saboda muhimmancin Alkur'ani fage ne wanda yake za ka gaba rayuwarka istinbati ba zai ƙare ba. Amma ɗan uwa da ta Jamil yana daga cikin ɗan uwa da waɗanda Allah ya musu wannan baiwa, ta Allah ya ƙara masa ni'imarsa da sauran ɗan uwa. Kuma wa'azinsa wa'azi ne wanda yana muhatabar hankali, domin wa'azi iri biyu ne. Akwai wa'azi na entertainment, kici dariya kan dariya har gama, mai jin bacci ba zai bacci ba, a kawar da damuwarka a ci dariya. Akwai wa'azi kuma wanda yake za a yi muhataba da hankalinka ne, ya tasiri wa'azin ya ratsa jikinka. To irin wannan wa'azi shi ake so. Ya tabo abubuwa guda biyu muhimmai, ya yi magana aure, ya yi magana wato duniya. Idan an fahimci wannan karatu kuma aka yi aiki da shi, da kusan matsalolinmu musamman a Najeriya 70-80 sun warware, an warware su. Yau duk matsalolin da muke fuskanta a yi ɗaukan duniya wani abu, kowa sai ya samu duniyan nan. Duniya na ga nan matasa suka fi yawa. A shekarun baya irin shekarun ku ba su ma san me duniya ba, babu ruwansu da duniya. Amma na san inda za a bi layi-layi, kowa ya faɗi irin lissafin da yake za a yanzu ko wannan bawan Allah nan wanda yake a boye, za a tambaye shi me tsarinka na duniya na neman kuɗi, motoci da gidaje. Ina zan yi fara bayani yadda za mu kai wajen awa 3-4 yana mana bayani, saboda kowa duniya ce a gabansa. To shi yasa abubuwa sun lalace, wanda yake da shi babu godiya, wanda ba ya da shi ba haƙuri. To amma idan aka fahimci wannan karatu, ka za a samu sauƙi abubuwa da dama, to Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiki. Magana aure babban abin da mai da hankali maganar ibada, idan aka fahimci wannan to za a zauna sabbin shiga wanda na gaba za su shiga su ma za su shiga da kafar dama, wanda kuma suke sun riga sun shiga amma suna fama da matsaloli, domin da yawa ma'aurata akwai matsaloli da yawa gidajen aure. Suna ne wasu suna da auren amma ba a jin daɗin auren, matsaloli da yawa. To amma idan aka fahimci wannan ka'ida, aure ibada ce, zaman ibada, to za a samu sauki a cikin abubuwa da dama. Domin za ka auri mace, sannan kafin ka aure ta, tunanin ka a kanta zai canza idan ka aure ta kun fara zama aure. Ita ma haka, tunanin da take a kanta idan kun zo kuna kun fara zama aure, abubuwa za su canja. Domin kafin ku yi aure kuna gina akan khayal, imagination, ba haƙiƙa ba. Sai da kun zo na rayuwa ta haƙiƙa, sai ka ji abun ba haka ba. Ta yi san da kana zuwa zance, kuna hira, kuna waya, kuna WhatsApp, kuna chatting, sai ka ji duk unguwar babu yarinyar da ta kai ta kyawu. Haka ƙwaƙwalwarka yana nuna maka. Amma ran da ka aure ta, ta zo gidanka kuma sati biyu uku, sai ku gum anya wallahi ban yi kuskure ba kawa. Ai ashiya anya ashiya ne, ba ta da kyau, Allah ni ban gane ba, ya kai haka ne. Sai kyawun da kake gani kafin ka aure ta, yanzu shi ke na ba za ka ta da wannan kyawun. Sai ka ji kai asara, sai ka ji ba ta san ta, za ka musguna mata. Dama kai abin da ya burge ka shi ne mai kyawu, ba maganar ibada ba. Amma in dama ka aure ta don ibada, ka gane su ba ka da matsala. Haka ita ma kila tana ganin dai kana shiga sosai, gayu ne sosai da sauransu, tana gani akwai naira, haka take gani. Amma da ta zo gidanka, ashe wannan kyalle-kyallen nan duk shirme ne, babu naira. Ka daga da kuma ita ma sai ta canja ra'ayi. To amma tun farko an yi ne saboda ibada, ka ga me an huta. Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi, kuma Allah subhanahu wata'ala ya sake ba mu damar maki da dama da zamu rika fa'idantuwa da malamanmu da suke shigowa. Allah subhanahu wata'ala ya kara rayuwarsu albarka. Dr. Jamil kamar da ya zo lafiya, Allah mai da shi lafiya, kuma adibi ne, bai samu damar ba da kun shawa baitoci da yawa, yana waƙe na rubuta waƙa, saboda babu lokaci ne. Kuma abin da zai darasi da ya kamata ku ɗauka kuma tasa, dagewa wajen karatu, a dagewa a karatu, kar a yi wasa. Yanzu ana zuba karatu kuna jin daɗi, kuna na'am, to amma ba kwa karatu ba zai yi ba. Duk da cewa na lura sanda yake magana kan abubuwa na duniya, kun fahimta sai ku ce na'am dai a kasa. Amma sanda yake magana kan aure, in ce kun fahimta sai ka ji na'am dai yana sama sosai. To ala hali a dage a yi karatu. To Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya gara masa albarka a rayuwa da ilimi da zuriya. Kuma waɗanda suka zama sanadiyar zuwansa, Allah ya saka masa da alkhairi, kuma auren da aka yi Allah ya sa albarka. Allah subhanahu wataala ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasar tamu da sauran ƙasashen musulmi, duk waɗanda suke nufin mu da sharri, Allah subhanahu wataala ya shiga tsakaninmu da su. Da wannan mun zo ƙarshen wannan karatu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ina jin akwai wani da in ba an sa mai ba kamar za mu bar shi cikin Allah ya saka da alkhairi akramaka Allah. Akwai mai tambaya, ina jin mu yi ɗaya kawai ko a kan makalla saboda lokaci a ɗaya ko wannan yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ina da tambaya malam ni ne nake son wata yarinya hafi to kaji har sun fara da abu ba ni ne ba shi ne ba malam ni ne nake son wata yarinya hafizar alqur'ani ga tarbiyya ga hankali fa me kake jira sai dai malam mahaifinta ba mutumin kirki bane amma ita da mahaifiyarta mutanen kirki ne shi kuma mutum ne mai caca da rashin rike addini malam me hukuncin aure na da ita to inda ya daure ne sai ya ce malam ni da hukuncinka zan yi amfani na gode wassalamu alaikum a ga nai shuru a ga akwai damuwa ce to in tambaya ce ta fikihu a fikihunce ga malam sau shi ya kamata abin nan idan kuma hukunci kake tambaya idan kuma shawara kake tambaya waɗannan sufofin da ka ambata hafizar alqur'ani da tarbiyya sannan mahaifiyarta mutumiyar kirki ce amma mahaifin ne ba mutumin kirki ba me za ka yi kai sauri kai wuf da ita barin mana harshen zamani ka aure ta me dalili wala tuziru waziratun wizra ukhra ita yanzu ka ce mai tarbiyya hafizan alqur'ani idan ni na ce ba zan aura ba duk da dama ban ganta ba kai ma malam yace ba zai aura ba wannan yace ba zai aura ba wannan yace ba zai aura ba wannan yace la misas wancan ma to ita wa zai aure ta kenan akan abinda ba nata bane ba laifinta ba ita ga addini ga tarbiyya ga hafiza ko abinnan ko haddanta ita ce ce ta ko Qur'ani kamar yadda yake ceto a lahira ai ya kamata ya ceto a duniya min babi aula ko abu na ɗaya kenan abu na biyu hujja a hukunce shine annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun auri matan da a daidai wannan lokacin iyayensu ba musulmai ba ne ƙarshen magana kenan suna ce wasu suna abin nan wasu sahabbai sun auri matan da iyayensu a lokacin suna cewa suna bautan gumaka suna shan giya suna kaza suna kaza amma kuma suka aure su saboda ana kallon wannan ita yanzu tana da addini tana da abin nan tarbiyya abu na uku to da yawa an ku fuskantar turjiya da matsala a rayuwar aure idan mahaifiya ta zama mai matsala ba ina kora ba a samu bane idan uba ma yana da matsala amma an fi samu ne wannan haddar da ta yi da tarbiyyar da take da ita to ta yi na so ne daga asalin indararin tarbiyya shi ne mahaifiyar me ya sanar da kai cewa ita kanta matar kuma a zahiri haka ne mahaifiyarta ita ma alamabar take rayuwa da miji kuma yanzu in ka haramta ma kanka aurenta babu mamaki ana auren sati ɗaya ya wafati ya bar duniya duk huta to ka hana kanka kuma abin nan misali ma'ana logically nike mana ko a rayuwance mun fahimta saboda haka lissafin zai iya canzawa da ba wannan ne yanayin ba amma ita ga haddar alqur'ani ga tarbiyya ga addini mahaifiyarta ma haka mahaifin ne yake da matsala ai bawan Allah ka aure ta ɗaya kenan bawan Allah na biyu ka aure ta da niyya ta biyu kun san akwai wani lungu mai zurfi a babu mu'amala da Allah jama'a lungun shi ne kuma da wannan lungun magabata na ƙwarai suka yi mana daga dashi da irinsu suka yi mana nisa wajen kusantar Allah bayan ka yi abin da zuciyarka take so sai kuma ko kuma ka kalli wani abu ka nemi yardar Allah da wannan abin
yanzu wanda ya zo kawai yanzu zan yi aure din yarinyan nan tana da tarbiya zan aure ta a'a da bambanci da wanda yanzu zai aure ta domin ya daga mutuncinta ya kare mutuncinta daga lalacewa da aibata ta da mahaifinta mun fahimta wannan yanzu mu'amalar shi a wannan babin ta daranma wanda ya wancan na farkon misali wanda ya kalle ta da kimar qur'aninta sai ya tuna darajar da Allah yake ba mu abota qur'ani wannan bai kamata ta wulakantu ba saboda littafin da Allah ya taskance a cikin zuciyarta to shi ma martaba ce saboda haka ka kalli waɗannan abubuwan ka abun nan abu na uku wani kwarin gwiwa za a ba waɗanda suke da tarbiyya wace kwarin gwiwa za a ba waɗanda suke da haddar Al-Qur'ana idan za a riƙa aibata su da abin da ba nasu bane ba su bane mun fahimta ai alisafance da wacce babanta yake da matsala a tarbiyyar addini amma ita a miƙe take a addini gara ita da wacce babanta a miƙe yake a addini amma ita a karkace take ko akwai sabani baban zai zo ku zauna ne mun fahimta saboda haka mu yi la'akari da wannan indai ni kake tambaya to ga abinda nake bada fatawa da shi amma malaminmu zai iya ƙara sharhi da ƙarin haske akai wallahu ta'ala a'la wa alam sai wani dan uwa da bai da lafiya Balarabe ne shi da larabci ya rubuto salamun alayka shaykhana wallahi inni uhibbuka fillah jammala Allahu wajhaka ya jamil wa bayyada Allahu wajhaka yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun amin ya rabbal alamin sai kare cha wallahi inni la uhibbuka ij'alni fi salih du'a'ik mariyum ma'ana mara lafiya ne wannan larabcin nashi mai shayi ne sosai mai shayin nashi mai zuma ne ya san larabci Allah ya ba shi lafiya Allah ya sanya wannan jinyar da yake fama da ita ta zama masa kafaran zunubansa wallahu ta'ala ala wa alam akramuka Allah a kara ma mai tambayan nan bayani assalamu alaikum
ayo ayi wannan tawani ne kamar akramuka shi ya ta aya ya ga wannan shi bai da ba amma kuna da shi shi ba da wani ba kuna da shi shi ba da wani na muku shi ba da wani ba ya ga wannan shi da ba ba da shi shi da ba da shi sai ya ko da da Allah ya shi wannan mun da shi yake ba da wani ba shi ko ya wani ta kuma Allah ya yi albarka a cikin auren da zai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali 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 sayyidina Mu